Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da ganin birnin Washington DC.
So da aka kawo fayyat sai naga diddedi.
Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Kumal tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 4 ga watan Maris na shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Sarfilu tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ci jihohi 6 a yayin da kuma Senator Bernie Sanders ya ci 3 a sakamakon farko-farko na zaben fidda dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat. Kasar Argentina ta ce a karon farko an samu wani da ya mutu a damuwar corona a kasar. A daidai lokacin da ita kuma kasar Spain ke bayyana cewa a karon farkon wani dan kasar ya mutu sanadiyar cutar. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump za ta takaita yawan ma'aikatan kafafen yada labarai na gwamnatin ƙasar China da ke Amurka.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji manazartan harkokin tsaro a Najeriya na kira da duba hanyar da za a samar game da tubabbin 'yan ta'adda.
Wannan yaki da ake ina so in tabbatar miki duk yadda aka je aka dawo dole sai an komo wannan magana da muke ta sulhu da zaman lafiya da wannan yara.
Shin ina aka kwana game da batun aikin wutar lantarkin Mambila?
So da aka kawo fayyat sai naga diddai daga karshe babu komai a kasa babu ma filin maganar wutar da ake wutar Mambila yanzu hakan aka ce ma to ka je ka nuna ina ne filin ma da za a yi wutar babu shi.
To Allah ya kyauta. Za kuma mu tsallaka makwabciyar Najeriya Jamhuriyar Niger inda 'yan kasar suke ci gaba da kokawa game da rufe iyakar da Najeriya ta yi. Sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na zai shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ci jihohi 6 a yayin da kuma Senator Bernie Sanders ya ci 3 a sakamakon farko-farko na zaben fidda dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat wanda aka yi jiya Talata a wasu jihohi 14 nan Amurka. Biden wanda wannan ne karansa na 3 da ya shiga takarar shugaban kasar Amurka ya ci jihohin Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Minnesota da kuma Tennessee yayin da kuma Sanders mai ikirarin zama dan gurguzu a jam'iyyar ta Democrat ya ci jiharsa ta Vermont da Utah da kuma Colorado. Da alamar dai nasarorin da Biden ya samu sun kara masa kuzari a kokarinsa na zama mutumin da zai ja da shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Kasar Argentina ta ce a karon farko an samu wani da ya mutu da murar corona a kasar. A daidai lokacin da ita kuma kasar Spain ke bayyana cewa a karon farkon wani dan kasar ya mutu sanadiyar cutar. A yayin da kuma kwararru a fadin duniya ke ta fadi tashin neman yadda za su bullo ma wannan mugunyar cuta wadda har yanzu aka kasa cikakkiyar fahimtarta. Jiya Talata wani jami'in kiwon lafiya a yankin Valencia na kasar Spain ya ce wani binciken da aka gudanar kan wani mutumin da ya mutu ranar 13 ga watan Fabrairu na nuna cewa murar corona ce ta kashe shi. Ministan kiwon lafiya na kasar Argentina ya ce dan kasar na farko da ya mutu da murar corona dan shekaru 43 ne wanda ya shafe makonni 2 a arewacin Italiya inda abun ya fi muni a fadin Turai. Ya ce mutumin na murmurewa a wani asibiti kuma halin da ake ciki bai da wani tsanani. Haka zalika a jami'ai a jihar Washington ta nan Amurka sun ba da rahoton sabbin kamuwa su 9 da kuma mace 3 tun daga ranar Litini. Da wannan adadin waɗanda suka kamu da cutar a Amurka sun kai sama da 100. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump za ta takaita yawan ma'aikatan kafafen yada labarai na gwamnatin China da suke nan Amurka. Tana mai nuni da yawan tsangwama da barazana ga 'yan jarida da aka san China da yi tun da daɗewa. Wannan shawarar da Amurka ta yanke na zuwa ne bayan da kungiyar wakilan kafafen yada labarai na kasashen waje dake China FCCC ta wallafa rahoton ta na shekara-shekara da manufar kare ƴancin jarida. Rahoton ya bayyana nau'ukan musgunawa da takurawa da kuma kokarin kada ƴan jarida yadda take so da China ke yi. To amma wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China mai suna Zhao Lijian ya yi watsi da rahoton kungiyar ta FCCC da cewa:
"Mu ya kyanda wa mun cin wai cin gwani ti da daga zuci.
Ya ce ba mu taɓa ma kula da wannan kungiyar da ka ambata ba. Rashin kaifin hankali ne da kuma rashin sanin ya kamata ga wannan mai da'awar zama wata kungiya ta tashi kwatsam ta ce wai za ta sasanta tsakanin jam'iyyun siyasa sannan kuma ta goyi bayan wani bangare guda. Har kullun kasar China na marabalale da kafafen yada labarai na kasashen waje muddin dai za su bada rahotanni kan China cikakku kuma bisa gaskiya."
To nan jima kadan Ibrahim zai dawo da karin wasu labaran. Manazarta akan harkokin tsaro a Najeriya sun ce a duba yi wahalar ta shirin nan na samar da doka da za ta kafa wata hukuma ta musamman da za ta tsugunna da tubabbin ƴan ta'adda da sauya musu hankali da ba su horon yin ayyukan hannu saboda su yi dogaro da kansu. Ga rahoton da Madina Dauda ta hado mana.
Manazarta akan harkokin tsaro a Najeriya sun yi nazari akan shirin nan na samar da doka da za ta halatta kafa wata hukuma ta musamman da za ta tsugunar da tubabbin ƴan ta'adda tare da koya musu sana'o'i domin su koma cikin jama'a, wanda tsohon gwamnan jihar Yobe Ibrahim Gaidam, wanda a halin yanzu shine sanata mai wakiltar Yobe ta Gabas, ya gabatar a gaban majalisar dattawa. Kuma tuni ma dai har an riga an yi wa kudirin dokar karatu na farko. Barista Ibrahim Arab lauya ne mai zaman kansa, ga abin da yace game da dokar.
Hukuma mai zaman kanta wanda za ta saurari abun ta kowane bangare ta duba shin menene ma matsalar kuma yaya za a yi addressing wannan matsalar don taimakawa don a samu zaman lafiya na ƙarshe. Wannan yaki da ake ina so in tabbatar miki duk yadda aka je aka dawo dole sai an komo wannan magana da muke ta sulhu da zaman lafiya da wannan yara. Ba ni da wani tarihi ko ta masaniya akan wani yaki da aka yi a duniya ko kuma wani tawaye ko ne ta'addanci da aka yi a duniya wanda aka dakile shi ba tare da hanyar ta zama a tebur ayi zama ayi sulhu a fahimci menene yasa ake yin wannan abu din kuma wani gyara za a yi wani taimako za a yi don a samu a dakile. Babu wannan tarihi.
Shi ma dai mai nazari a harkokin yau da kullum kuma kwararre a diplomasiyar kasa da kasa Muhammad Ishaq Usman ya tsokaci akan batun yana mai cewa:
"Duk wata kasa da ta riga ta rika a duniya ko tsari da ya rika a duniya ba inda aka taba cewa a zauna ai sulhu da dan ta'adda, saboda baka sulhu da mutumin da bai da amana, baka sulhu da mutumin da bai da tausayi, baka sulhu da mutumin da bai san darajar rai da dukiya da zaman lafiya ba. Ya fito ya kauce ma hanya, to dole a fito a dawo da shi kan hanya."
Shi ma dai shugaban kungiyar tsaro ta Beacon Securities Dr. Kabir Adamu ya ce lokaci yayi da gwamnati za ta tashi tsaye akan yunkurin ta na karbe makamai a hannun jama'a, da yanzu haka lamarin ke kokarin tafi karfin kundila. Ko dama jaridar Daily Trust ta ruwaito cewa mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Oshibanjo ya ce gwamnati ta kaddamar da bita akan rahoton kwamitin da shugaban kasa ya nada a shekara 2013. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, hadin zai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, inda yanzu agogo muke cewa karfe 12:09 na dare. Yanzu ga Ibrahim da sauran labaran duniya.
To shugaban Amurka Donald Trump da na kasar Masar Abdel Fattah el-Sisi sun tattauna jiya Talata kan batun saki wata tattaunawar kuma game da shirin babbar madadar ruwan Habasha, bayan da tattaunawar da Amurka ta dauki nauyin yi a baya kan batun babbar madadar ruwan ta cije. A wata takardar bayani ta jiya Talata, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump ya bayyana karfin gwiwa kan yiwuwar cimma yarjejeniya kan batun madadar ruwan ba da dadewa ba, kuma ta yadda za ta amfani dukkanin bangarorin biyu. Ministan harkokin wajen Habasha Gedu Ander Gachau jiya Talata ya ce kasar Habasha za ta ci gaba da shiga tattaunawar. To amma ya gargadi Amurka cewa kar fata yi gaggawa kan batun, kuma kar ta nemi sa ran ra'ayinta ciki. Har yanzu mazauna jihar Tennessee ta kudancin Amurka na cikin kaduwa bayan da wata shugumar mahaukaciyar guguwa irin ta lokacin sanyin winter ta zo a makare ta bararraka jihar da daren jiya Talata ta kashe mutane akalla 24. Akasarin mazauna wurin sun yi nisan barci lokacin da karar haushin karnuka da kuma na'urar gargadi suka tashi su ya kasance da kirma suka samu mafaka. Hotunan bidiyon mahaukaciyar guguwar sun nuna yadda wasu manyan harsunan wuta ke ta fitowa daga wani babban bututun da ya tankware ya fuskanci birnin Nashville wanda ya shahara a duniyar waƙe-waƙe.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Ministan lantarki na Najeriya, Injiniya Salam Mamman, ya ce zai yi tsayin daka don tabbatar da aikin wutar lantarkin Mambila.
To sai a gafarce mu. To a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ta jiran sauraron ranar da za a kammala aikin samar da wutar lantarkin Mambila. Tambaya nan ita ce shin ina aka kwana? Ga Sal Ashehu a shaka da wannan rahoton.
Ministan lantarki na Najeriya, Injiniya Salam Mamman, ya ce zai yi tsayin daka don tabbatar da aikin wutar lantarkin Mambila. Mamman ya ce yanzu ne aka maida hankali kan aikin bayan dogon zamanin da aka dauka ana labari ne kan ruwa. Ministan ya ce da ya shigo ya fara aiki bai ga abin da aka tabuka ba a baya akan wutar lantarkin Mambila, don hatta filin ma yanzu ne aka tsara yadda za a tabbatar da shi don aikin.
Gaskiya kamar yadda nake faɗa kullum abin kaman tatsuniya ne, saboda ni da nazo da nace aka min file na duba ganin cewa na fito daga wannan guje wannan jiha na ne, kuma ina wakiltar wannan jihar, kuma ina wakiltar Najeriya gabaki daya, ina wakiltar shugaban kasa a wannan harka na al'amarin wutar nan na Mambila. So da aka kawo file sai naga diddai daga karshe babu komai a kasa, babu ma filin maganar wutar da ake mutan Mambila. Wutar Mambila yanzu hakan aka ce ma to kaje ka nuna ina ne filin ma da za a yi wutar, babu shi. To daga nan na fara nayi kokari na san kai shin ina ne ma filin nan, ina ne ma wurin nan da ake so aje ayi wutan a nuna min. To nan ne fa aka nuna min, kuma na tambaya cewa wannan filin namu ne ko kuma ba namu bane ma tukunna. To kaga dai a takaice fili yana gujin gwamnatin jiha, wadarar gwamnati ita gwamnatin tarayya bata ma karbi filin ba balle ta so mu tunanin ya za a yi ta aikin wutan a wannan lokacin a gujin. To ban san dalilan da suka taso ba a baya, amma ni dai tunda na san niyan shugaban kasa ne yayin wannan harkan Mambila, kuma ya tabbatar cewa ya wani abu a kasa kafin buro wannan gwamnatin daga nan na dauka na fara.
Salam Mamman ya ce da yardar Allah kamun kammala mulkin gwamnatin Buhari a 2023 za a kammala aikin.
Da a ce tun farko da aka shiga gwamnatin ne yadda shugaban kasa ya so ayi wannan abin, an yi nasara da kishi kuma a ce an yi shi. To da yanzu gaskiya an yi nisa, da za mu ce da zan iya buga ma kirji in ce ma kafin a ce mun sauka wannan gwamnatin gaskiya da za a ce za mu samu wannan mutum. To amma yanzu kaga hannun agogo ya dan koma baya kadan, amma na tabbata cewa kafin mu sauka za mu ci karfin aiki.
Aikin wutar lantarkin Mambila an faro shi ne tun zamanin tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya, Janar Yakubu Gawan. Ga ma abin da yake cewa akan aikin.
Gwamnatin da suka tumbuke ni daga mulki, me yasa ba su ci gaba da kokarin da muka yi ba? Sa Abubakar Tafabalewa shi ne ya soma lantarki na Kayinji, ne ne kuma na kunna babban wutan Kayinji. Mun ce za a kara gyara wa'innan wuta da yin wani aiki a Jaba, wani a Shiroro, za mu kuma wani a can Gembu, can Mambila.
In an kammala aikin za a samar da megawatt 350 da zai fi kowace tashar wuta a Najeriya. Aikin da haɗin gwiwar bankin Nexim Nassim zai lashe dala $5.8 billion. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaishe da Sale Shehu Ashaka. To daga Najeriya, idan muka tsallaka jamhuriyar Niger, wasu 'yan ƙasar ne ke nuna rashin jin daɗin su kan ci gaba da rufe iyaka da Najeriya ta yi. Haruna Mambako ya haɗo mana da wannan rahoton.
Mutanen da ke kan iyakokin jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya ana iya cewa tunan murna ta koma musu ciki, ganin cewa a can baya suna tunanin watakila shugaban kasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya amince ya bude musu boda. To sai gashi kamar faduwar mota daga sama wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta tarayyar Najeriya ta bullo da ita awa 48 da suka gabata, tana cewa da a janye dukkan waɗanda ke nuna rauni ko sako-sako ga aikin na hana shiga da fice in ba ta hanyoyin da hukumomin tarayyar Najeriya suka amince da su ba. Abin da yasa jama'ar cewa kenan abin ya zama ana saki a kai na gaba domin suna tunanin jin labarin an saki boda, amma wannan na nuna musu cewa hakan ya nisanta. Waɗansu mutanen karamar hukumar mulkin Ilela da jihar Sokoton tarayyar Najeriya sun koka game da jin wannan sanarwar.
Ismail Abdullahi, Allah kuma ya sauka mana garuruwa da muke cikin ta. Mu dai masu transfer da gaskiya mu dai mu jaddi ba gaskiya, saboda mutanen tarbatar fadi da muke gaskiya rage gari musu sai wallahi ba irin da ba gaskiya. Da muna samun mutane ko da shi akai akai, amma yanzu kuma wallahi sai dai godiya ga Allah kawai. Mu muna so ajiye shi gaskiya.
Abubakar Attahiru, mun ji dadin haka, mu ba mu san yadda nufin shi yake ba, amma Allah ya gwada mana wannan nufi da shi ke yi na alferi ne.
Gaskiya gwamnatin Najeriya ta tsaya ta yi nazari ga laluran nan, saboda duk abin da yayi tsanani ga kan talaka zai koma, cewa a raba Najeriya da Niger wallahi matsala ta ba karama ba har dai ga talaka.
Yusuf Bagodiri, Ilela local government.
Lalle an rohe boda an dan rohe boda, amma dai gaskiya talaka na an ka rohe ma boda, saboda ma'aikata bakin gwalgwado suna aiki, amma dai wasu su ba aiki suka yi wanda ya kamata ba, dan wanda shugaban kasa ka so, wasu ba haka nan suka so ba gaskiya. Aiki dai kamar ana aiki, amma dai talaka na aka yi ma aiki ba masu kudi ba. Mu muna son dai ai ahwa a jawa galalura gaskiya, ba ta da dadi ga talaka.
Su ma mutanen garin birnin Kwanni ta jamhuriyar Niger ke kan iyakar ta Niger Najeriya, waɗansu daga cikin su na cewa tsawatar da ma'aikatan da fadar ta shugaban kasar tarayyar Najeriya ta yi domin su ƙara ƙarfafa ayyukan su na kulle boda wani lamari ne na tsanantawa.
Kowa ji haka gaskiya, ya ce abubuwan haidai da ayi da addu'a dai kawai. Kowa ji wanga abubuwa ya ce gaskiya abun haidai a hankali dai, abun yayi tsanani kai ba a wadda ma za a ce haidai mu kai kukan makalla.
Haruna Mamman, Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Wan Bako. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. ‘Yan Najeriya na fassara kotun kolin kasar da kotun Allah ya isa a da, to amma siyasar kasar na neman maida ta kotun je kaka dawo, in ji wasu manazarta. Wata sabuwa ta bulla a majalisar dokokin Najeriya bayan da aka gabatar da wani ƙudurin doka da ke neman ba da kariya ga shugabannin majalisar dokokin. Jama'a assalamu alaikum. Kotun kolin Najeriya a jiya Talata ta yi watsi da karar da Emeka Ihedioha na jam'iyyar PDP ya shigar a gabanta. Yana neman ta sake waiwaye da bitar hukuncin da ta yanke wanda ya tumbuke shi daga mukamin gwamnan jihar Imo ta baiwa sanata Hope Uzodinma na jam'iyyar APC. Idan za a tuna dai, hukumar zaben kasar tun farko a zaben watan Maris na shekarar da ta gabata ta 2019 ta ayyana Ihedioha a matsayin zababben gwamnan jihar ta Imo. To sai dai sanata Uzodinma da jam'iyyarsa ta APC sun kai kara a gaban kotun zaɓe da ma ta ɗaukaka kara, duk ba nasara. To amma da shari'ar ta kai kotun koli, kotun ta jingine dukkan hukunce-hukuncen kotunan biyu, inda ta tabbatar da shi Uzodinma a matsayin halattaccen zababben gwamnan jihar ta Imo. To sai dai rashin gamsuwa da hukuncin ya sa Ihedioha sake garzayawa kotun kolin domin ta sake lale a hukuncin da ta yanke, inda a jiya Talata kotun ta ce ta tsayu a hukuncin ta na farko. Wannan dai ita ce shari'a ta biyu bayan ta jihar Bayelsa daga cikin shari'o'i uku na zaben gwamna da aka yanke hukuncin su a kotun kolin to amma kuma aka sake komawa domin sake nazarin hukuncin kotun wanda ta yanke. Dayar ita ce ta jihar Zamfara. Masanin shari'a Buhari Yusuf ya yi ƙarin haske akan masu ra'ayin kotun kolin da a da can baya ake yi wa lakabi da kotun Allah ya isa. A yanzu tana kokarin komawa ta je kaka dawo a shari'un zabe.
To na farko mutane ya kamata a lura da wani abu a kotun koli. Tana iya yankewa shari'a ta dawo kan shari'ar idan aka samu abubuwa uku ko hudu. Wato inda aka ba gayawa kotu gaskiyar bahasin shari'an da ke gabanta ba. Koko aka zo aka tabbatar da samuwar wani abu na rashin gaskiya don shigar da kara. Koko aka zo wajen madabu'an na buga shari'ar aka samu wasu gyare-gyare. To kotu tana iya dawowa kan shari'anta ta yi gyara a kai. A 1979 a wani case na lawsuit a kotun koli ta dawo a hukuncin da ta yanke ta tashi a kan shi. A idan ba a kuma manta ba a shari'ar da aka yanke kan Amici da ya bashi zabe ko da bayanan lokacin da aka yi zabe kotun koli ta dawo yau an tashi daga wannan a tsari wato wannan principle na irin wannan shari'a yanzu an koma da dole candidate ya shiga zabe daya biyu har uku na matakan zabe da za a yi.
To duk da yake da jam'iyyar APC ce ta yi nasara a hukuncin na jihar Imo, to amma ba ta fatan tarihi ya maimaita kansa akan shari'ar ta jihar Zamfara wadda kotun koli ta soke zaben da aka yi wa APC ta mika wa PDP dukkan mukaman da aka yi takarar su baki ɗaya a jihar. Kakakin jam'iyyar Sani Gwamna Mayanci na ganin ta sha bamban da ta Imo.
Korahinmu da na Imo da na Bayelsa ba guda ba ne. Su Imo yau korahinsu shi ne na magana ƙuri'a ce. An faro wannan shari'a tasu tun daga kotun zaɓuɓɓukan da aka kafa har zuwa kotun koli. Mu kuma rikici ne na cikin gida na jam'iyyar APC wanda yake PDP babu inda ta kai ƙarar jam'iyyar APC ta jihar Zamfara. Sannan na biyu magana primary din ma akwai mutanen da ba su da abokan takara a cikin wannan jam'iyyar tamu ta APC wanda yake appointment din su an kai kuma hukumar zabe ta sani ita jam'iyyar ta sani haka. Na biyu kuma doka ƙasa ba ta yadda da wani ya zama gwamna ba kamar da na yi bayani can farko sai in yana da kashi 25 na wannan jiha sannan zai iya zama gwamna.
To sai dai a bangaren jam'iyyar PDP kuwa mataimaki na musamman na gwamnan jihar akan sha'anin watsa labarai Zailani Baffa ya ce jagororin APC suna shafawa magoya bayan su zuma ne kawai a baki.
Maganar primary ne wato zaben mataki na farko wanda kuma su ba su shiga ciki ba kuma ko da a ce suna da ƙara da su za su kai aka ce kwana 60 ne kuma kwana 60 din nan ya wuce. To maganar primary ma ba sa entertaining din ta kwata-kwata. To akan wannan za su sake koma kuma wannan kuskure ne. Ko shi Abdulaziz ya ce yake nuna cewa shi ba primary ne ba shi consensus ne duk dai magana ce ta primary wanda yake kuma kotu ta riga ta yanke hukunci a kai. Saboda haka kusan dai abin da muka ɗauka shi ne lauyoyi suna ɗan abubuwansu ne wanda za ka ga sun samu alheri a jikin mutum wanda su dinga nuna masa cewa akwai nasara. Amma mu dai muna ganin cewa in Allah ya yarda da kotu ce yanke mana hukuncin nan ba wani canji a shi za a yi ba.
A daidai lokacin da 'yan Najeriya da dama suke ci gaba da ƙalubalantar dokar kariya ga manyan zababbun shugabanni a matakin jiha da tarayya. Sai kuma ga wata buƙatar ta kulla a zauren majalisar wakilai mai neman ba da irin wannan kariya ga shugabannin majalisun dokokin biyu na tarayya da mataimakansu. Ƙudurin mai neman yin garan bawul ga sashe na 308 na kundin tsarin mulkin ƙasar na da manufar ba da kariya ta rashin bincike, kamawa ko gurfanar da shugabannin majalisun da mataimakansu a gaban kuliya ma dama suna kan mukamman nasu. Dan majalisar wakilai Alhassan Adodoguwa shi ne shugaban masu rinjaye a majalisar ya kuma bayyana dalilan gabatar da kudurin dokar.
Ba wai doka ce muke yunkurin yi wa kanmu mu 'yan majalisar tarayyar Najeriya ko kuma majalisar dattijai ta tarayyar Najeriya ba. Ba doka ce da muke so mu yi dan fadanci ko dan mu karawa shugabanninmu na zauren majalisunmu guda biyu girma ko daraja a rayuwarsu ta siyasa ko a matsayinsu na shugabannin majalisunmu ba. Ba ma doka ce muke tunanin wai Femi Bajabi Amila a cikinta ba. Babu wanda yake tunanin mataimakinsa Right Honorable Ahmed Idris Wasai. Kuma a zuciyarmu da shi wanda ya gabatar da wannan yunkuri na yi wa tsarin mulkin Najeriya gyara. Ba yi da tunani na wai muna tunanin Ahmed Lawa ko muna tunanin Umu Agege. A'a, institution din wato wannan majalisa din kanta a matsayin ta na wacce take cikin manya-manyan shika-shikan ginshiki na demokradiyyar ƙasa. Institution din wato ma'ana ita kanta majalisa din tana buƙatar wannan kariya din.
To sai dai kuma tun a cikin zauren majalisar kujerin dokar ya fuskanci gagarumin kalubalen rashin amincewar wasu 'yan majalisar irin su Tajuddin Abbas.
Ni da kuma mafi yawan 'yan majalisa ba mu da wannan ra'ayi, ba kuma za mu ba wannan doka goyon bayan mu ba a lokacin da duk aka bukaci a majalisa mu zo mu bayyana ra'ayoyinmu. Insha Allah za mu fito za mu nuna cewa wannan ba abu ne wanda zai ci da ƙasar nan gaba ba, ba abu ne mai kyau ba, musamman in muka duba cewa ƙasashen da suka ci gaba a duniya ina ne ake ba 'yan majalisa ko shugabannin majalisa wata kariya na musamman saboda aikinsu.
To ko yaya manazarta ke kallon wannan yunkuri na majalisar wakilai? Ga Profesa Usman Muhammad na Jami'ar Bez.
A koyaushe a demokradiya za a so a ce abin da ake yi ya fi alfanu da abin da ba a yi, ko kuma abin da ake yi idan zalunci ne zai kuma wanzar da rashin jituwa da 'yan ƙasa, to sai a kau da shi a kawo abin da duk 'yan ƙasa za su amince da shi. Abin da ake amincewa da shi a nan kuma wanda yake shi ne yake da alfanu shi ne a cire wannan kariya. Kowaye ya yi wani abu wanda ya wuce misali na keta haddin wani, to sai a kai shi kotu ya gurfana a gaban kotu.
Madina Dauda a Abuja ta jiyo ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya dangane da wannan batu, farawa da ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin matasan Najeriya, Sharif Nastura Ashir.
Ƙarshen demokuraɗiyyar ne tamu ya zo da kuma lalacewar ta shugabanci gaba ɗaya ƙasar. A ce duk mutumin da aka ɗauki shugabanci aka bashi sai a bashi kariya ya yi duk abin da ya ga dama a cikin cewa sai ya sauka ne za a iya yin shari'a da shi. Abin da ya kamata a ce shi ne a janye wata kariya ga dukkanin wani mutum da aka bashi amanar al'umma. Tun daga kan shugaban ƙasa zuwa gwamnoni. Amma idan ka ba wannan 'yan majalisa kariya shugabanninta dole ka ba wa ragowar mambobinta.
Shi ma Muhammad Bello na Waila, malami a kwalejin ilimi da ke Azare ta jihar Bauchi, ya tofa albarkacin bakinsa.
Kina ga zai yi na baki kuɗi kuma a ce ni ba zan bincike ki ba sai bayan shekara hudu? Zai yi haka? Dukiya ta a hannunki a ce ba zan iya binciken ki ba? Ai dama babban kuskure ne a ce wai shugaba ba za ka bincike shi ba sai ya gama mulki. To in ya gama kuma me za ka bincika abu da an riga an cinye? Kuma waɗanda aka kama ma in an ɗaure su shekara nawa ne? Uku hudu.
A nan za mu dasa aya a cikin shirin, sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda da Nasiru Adamu El-Hikaya. Tuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To madalla gaida Murtala, don nan kuma ka zo ga shirin mun da ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaicen, tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya ci jihohi shida a yayin da shi kuma Senator Bernie Sanders ya ci uku a sakamakon farko-farko na zaben fidaɗɗen takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat wanda aka yi jiya Talata a wasu jihohi 14 na nan Amurka. Iraniyawa da aka jefa su kurkuku saboda zarginsu da laifuka masu nasaba da siyasa da kuma tsaro suna kokawa tare da dangoginsu cewa a sake su na wucin gadi saboda su kauce makamuwa da murar corona a gidajen yarin Iran da ke cinkushe. To sai dai rahotanni na baya-bayan nan na nuna cewa an saki fursunoni 54,000 na wucin gadi tun bayan da aka yi wannan ƙorafin. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump za ta takaita yawan ma'aikatan kafafen yada labarai na gwamnatin China da ke nan Amurka. Tana mai nuni da yawan tsangwama da barazana ga 'yan jarida da aka san China da yi tun da daɗewa.
To madalla, kafin mu sallama zan yi amfani da wannan dama na ce shugaban ƙungiyar tsaffin ɗalibai
ta makarantar KEDC Kano Alhaji Haruna Idris Magama da mataimakinsa Alfaza ZA na Mirage. Murnar zabansu kan wannan makamai da aka yi da ma duk sauran shugabannin da aka zaba, Allah ya kai riko ya kuma bada damar yin ayyukan da suka dace ga al'umma. Masu sauraro, anan muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauki da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Yanzu a madadin wato Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Cibahiru Jedo ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook. Nisan Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8 na safiyar nan. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.